وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاب ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا به من الوعيد وصرفنا به من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن درسنا لأبي درم دواة رمضان يدراد مؤلاء داري هدوم داربعين بقي wanda ya dace da daren 22 ga watan February Shubat miladiya 2026 Allah madaukakin sarki da ikonsa da millarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi na da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai yawan albarka wata Ramadan tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na Usman bin Fodio muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora ta kowane ɓangare namu kuma wannan azumi na Ramadan kamar yadda muka fara shi lafiya zuwa yanzu Allah ya sa mu kai ƙarshen sa lafiya kuma ya karɓa mana shi wannan azumi da dukkan ibadu da za mu gabatar cikin wannan wata mai yawan albarka na Ramadan. To kamar yadda aka sani ba a fara wannan tafsiri na Ramadan tare da mu ba saboda tafiya. Amma alhamdulillah Abu Muhammad ya taimaka ya buɗe mana wannan majalisi ya yi tafsiri ina jin na kwana huɗu. Allah ya masa sakayya sakayya akai. Karatunmu zai fara daga inda muka tsaya bara. Na ji shi Abu Muhammad ya zaɓi mu tafi kamar yadda muka tsara haka. Shi ya sa ina jin nemo wani guri bai fara daga inda muka tsaya ba. Karatunmu ina jin zai tashi daga aya ta 98. haka ne da ramma inna ma ilahukum
na'am
na'am
bismillahir rahmanir rahim inna ma ilahukum allahul ladzi la ilaha illa hu wasi'a kulla shay'in ilma
na'am wannan magana ce ta annabi Musa alaihi salam da ya kamata a ce mun kwana akan wannan magana domin kusan ita ce ƙarshen kissar annabi Musa da jama'ar sa da Fir'auna da kuma jama'ar sa a dai wannan sura ta Taha kun sani a aya ta 97 Allah madaukakin sarki yana cewa qala fa dhahab fa inna laka fil hayati an taqula la misaf azwa karshen aya
na'am
samiriyu a lokacin da yana mai halakar da al'ummar banu isra'il bayan annabi Musa alaihi salam ya je ganawa da ubangijin sa domin ya karbi At-Tawra ko dokokin da Allah madaukakin sarki yake son ya bashi saboda haka ya kira musu wani dan maraki da yake iya kara wasu malama sun ce wannan dan maraki yana numfashi yana da jini yana komai saboda haka ya dawo hankalin sa a tashi da ya tarar da abin da Allah ya bashi labarin ga abin da ke faruwa kuma lokacin da ya gani da idon sa hankalin sa ya kara tashi sosai wannan ya sa ya jefar da lauhunan ko abin nan allunan at-Tawra da ke hannunsa kuma ya gemu gashin gemu da kuma gashin kai na dan uwansa annabi Harun wansa yana ta ja yana nuna bacin rayuwa annabi Harun ya ba da uzuri kuma ya karbi uzuri sai annabi Musa alaihi salam ya ne Allah ya gafarta musu tare da dan uwansa daga nan kuma ya juya wurin Samiri ya ce menene al'amarinka me ne labarinka me ya sa kai haka Samiri ya gaya masa maganar da ya gaya masa cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru na yi wani abin nan wata dankanai daga inda na ga manzon ya taka maluma suka ce an zafin Jibril daga nan kuma zuciyar ta kawata mini cewa a narkar da wannan kayan adon zinari da matanmu suka ara wurin da yake wurinsu a matsayin aro wurin matayen abin nan kittawa ƙabilar Fir'auna kuma ga shi yanzu halaka saboda haka na gaya musu cewa bai dace wa ina ba zan na wurin kuma su tattaro su kawo mini kuma da suka kawo mini na narkar da shi daga nan kuma zuciya ta ranzu ta kawata mini cewa dauki wannan kasa in jefa ciki na jefa kuma sai zaman to dan maraki mai kara kuma dai na gaya musu wannan shi ne abin bautar Musa kuma abin bautar ku Musa ma mantuwa yayi da ya bar sai dai can wai ya je wurin wani ubangijin da kuma sa annabi Musa ya la'anci shi ya tsine masa ya ce fa inna laka fil hayati an taqula la misaf ya to tafi daga nan kuma kai daga yanzu lamarinka shine da ka hango mutane abinda za ka ce ba na son matso ku kuma ba na son ku matso ni tunda hannayenka nan da suka shafi zinari suka shafi dan maraki suka yi kirarin dan marakin nan shine Allah to yanzu abinda za ka riga gawa duk wanda ka gani kai kam yanzu ba kai ba zama cikin jama'a duk wanda ka gani shine la misaf ai la amassu ahadan wala yamassuni ahadin da hango kowa abin da zai ce kenan ba na son ka matso ne ma ba na son matso kowa sai ya kara gudu su ga daji da haka ne sai ya halaka to kuma sai Annabi Musa ya ce to bayan na la'ance ka sannan kuma ba za ka bar mu a nan ba sai ka ga abin da zan yi da wannan abin da kai ikirarin cewa abin bautar ka ne wanzur ila ilahika allati banta alayhi akifa dubi abin bautawanka nan da ka lazimta kana ta bauta masa kuma ka kira isra'ilawa su bauta masa ga abin da za mu yi lanu harriqannahu wallahi za mu kona shi thumma lanansifannahu sannan za mu sheƙe tokansa fil yammi a cikin ruwa a cikin babban ruwa nasfan sheƙewa haka zamanto babu shi ko ba zai iya kare kansa ba ba zai iya kare kansa ya hana mu kona shi ba ba zai iya kare kansa ba ya hana zamantowa toka ballantana kuma iya kare kansa ya hana mu watsa da tokar cikin ruwa saboda haka dai wannan ya tabbata a wurinka cewa kai ma sai ka gamsu cewa ba zan bauta ba ne tun daga abin da za mu masa kuma hakan ya faru samiru yana gani kafin ya zuji mutane ya je ya halaka to har yanzu dai Annabi Musa sai ya ga masa magana ta ƙarshe ce shi ne karatunmu na yau ya ce innama ilahukumullah
Allahu akbar
abin sani abin da yake haƙiƙa shi ne abin bautarku na gaskiya ba wani ba ne face Allah alladhi la ilaha illa huwa wannan da babu abin bauta a lissafin tattasai shi kadai kuma wasi'a kulli shay'in ilma ya yalwaci komai a ɓangaren ilmi a gaskiya a ɓangaren komai ma malam ya ce ilman din nan tamyizun muhawwalun alil fa'il tamyizi ne shi wannan babu mushkila sannan kuma ana ƙara sanar da al'umma har yanzu muhawwalun ne alil fa'il asalin ilmin ilman din nan wani tamyizi ne mansub asalin sa fa'ili ne a ilmin domin in ka maida shi fa'ilin zai baka ma'anar da ake bukata wato kamar Allah madaukakin sarki yana cewa ilmuhu wasi'a kulli shay'in ma'anar ta fita ilmuhu fa'ilun wasi'a fa'ilun saboda haka da aka ce a ilman din nan yanzu a ya zama tamyizi to tamyizi nan muhawwalun alil fa'il tamyizi ne da aka da yana fa'ili aka juyar da fa'ili ya koma mai ya koma tamyizi ai wasi'a ilmuhu kulli shay'in malam yace shehin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace kuna in tar qissatu Musa anan qissar annabi Musa ta kawo ƙarshe wa fiha a cikin qissar annabi Musa da muka sha tun daga farkon wannan sura har zuwa yanzu akwai bayanu itina'illahi ta'ala bi rusul akwai bayani sosai game da irin yadda Allah madaukakin sarki yake nuna damuwa wato damuwarsa ko kulawarsa ga annabawa duk lokacin da aka cutar da su yakan ɗauka musu fansa yakan tabbatar da nasara gare su ya tabbatar da taɓewa ga waɗanda suka saba musu malam yace sun ba an kaba ta alalar ƙissati daga nan kuma Allah madaukakin sarki sai ya bibiyar a kan wannan ƙissar me ya bibiyar ya bibiyar da wata magana da yake fuskantarwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce muƙatiban annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kadhalika
kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa وقد آتيناك من لدنا ذكرا
هل أتي كذلك كمر حكا نني كمر يد تجير نجو مكباك قصة النبي موسى عليه السلام كلام واسع النبي هارون عليه السلام kusan tun daga tashin farko lokacin da za a bashi magana kuma abin da ya gudana tsakanin sa da Fir'auna dama abin da ya gudana tsakanin Annabi Musa da Allah Ubangiji lokacin da Allah Madaukakin Sarki bayan ya ga wuta ya ji sa'annan Allah ya ce to me ya hannunka a ya ce innani ana rabbuka faklan alayka innaka
bil wadi al muqaddas quwa
tsakatun da nan Annabi Musa ya ga wuta cikin dare kuma suna cikin yanayi na sanyi shi da matar ko shi da iyalin sai bari ya je wurin wutan nan ko dai ya samu musu abinda za su kuma ma abin nan jikunansu da shi ko sai amfani da shi wurin dafe-dafe da sauransu kuma da watakila zai samu wata shari'a a wurin wannan wuta domin sun ɓace hanya cikin duhu ba wuta tare da su sannan gasani to duk dai bayan Allah Madaukakin Sarki ya ba da wannan kamar yadda Allah Madaukakin Sarki ya ba da wannan kissa haka yake ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kissoshin manzanni da yawa ba dukansu ba manzanni da yawa Allah ya ce kazalika kamar haka ne ai kama wato qasasna ya Muhammad hadhihi alqissa wato kamar yadda muka kissanta wannan kissa ta Annabi Musa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan naqussu alayka min anba'i ay akhbari ma qad sabaqa haka muke kissanta maka labarin wato al'umman da suka gabace ka wato min al'umam wa qad atainaka haqiqa mun baka atainaka almana atainaka mun baka min ladunna daga gare mu aini indina daga gare mu zikran wa ni zikri qur'anan haka ma da ya fassara zikri anan alqur'ani muna ya fassara shi da wahayi domin ya game alqur'ani da sunna domin dukkan wahayi ana kiransa zikiri da harshen shari'a an fahimta alqur'ani wahayi ne ana kiransa zikiri sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ce ita ma ana kiranta zikiri abu muhammad ali ibn hazm babban malami ibn hazm wanda ya rasu shekarar hijira 456 da rasuwansa yau shekaru 991 dubu ba shekara tara kenan ko babban malami ne sosai mutafannini ne sosai yana da manya-manyan littafai musamman littafinsa al-muhalla bil athar to yana da wani littafi da ya wallafa cikin ilmin usulul fiqh da ake kira al-ihkam fi usulil ahkam a wannan littafi ibn hazm yana cewa wal wahy dhikrun bi ijma'il ummati kulliha wahayi sunansa zikiri a bisa ijma'in dukkan al'umma bisa ijma'in malamai malaman musulunci masana fannunukan musulunci sun yi ijma'i a kan cewa dukkan zikiri dukkan wahayi sunansa ne zikirun sai ya ce wa zikiru mahfuzun bin nafsi shi kuma zikiri da aka ba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abu ne da aka tsare tsararren abu ne da nassin alqur'ani shi ne mana mahfuzun bin nass domin Allah madaukakin sarki yana cewa inna nahnu nazzalna
adh-dhikra wa inna lahu lahafizun
to adh-dhikra anan maluma da dama sun fassara shi da menene al-wahy kuma wahayu yana menene ya haɗa alƙur'ani da sunna dukkan su wahayi ne cikin malaman da suka fassara azzikru alan cewa ana nufin alqur'ani da sunna akwai shi ibnu hazm ne shi yasa nan yace har yanzu fa kalamuhu alayhi salam mahfuzun bi hibbillahi azza wa jalla daruratan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam arziya ce da tsarin Allah bisa larura idan dai aka ce magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to tsarriya ce Allah ya tsare ta kamar yadda Allah ya tsare mana Allah ya tsare ta sai ta isa ga al'umma ba tare da an gurɓata ta ba shine ma'anar tsarewa kamar yadda ya tsare abin nan alqur'ani mai girma duk sai da aka isar da shi kuma yana nan tare da mu har yau har gobe dalilin tsare shi shine da Allah ya wace masa manyan malamai mutafarminai da Allah ba su itimami da shi alqur'anin haddace shi da sauransu haka nan hadisai su ma bibiyar su da sauransu da tsara musu ilmummuka daban-daban da za su kare su yake manqulun kulluhu ilaina la budda min zalik dukkan wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam take dauke da hukunci ko wata magana ta ingantacciya dukkanta an nakanto ta zuwa ga al'ummar musulmi ba sharadi bane kowa sai ya sanda amma dai babu wata magana ta da za a ce babu wani musulmi da za a ce babu musulmi ko ɗaya da bai santa ba babu an fahimci ne yawo ba wani malami da za a ce duka ya haddace menene hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma hadisai annabi dukkan su haddatattu ne a wurin al'umma wannan ya haddace abin da Allah ya ce masa wakila 90 cikin 100 wakila 95 wakila 99 an fahimta wani kuma 5 cikin 100 wani 10 cikin 100 duk da ana iya samun wannan ko to amma dai duka maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu hazm yace fa kalamuhu alaihi salam mahfuzun bi hibbillahi azza wa jalla daruratan manqulun kulluhu ilaina la budda min zalik to saboda haka annabi Allah yace wa qad atainaka min ladunna haqiqa mun baka min ladunna daga gare mu zikran wani wahayi wannan wahayi ya hada da wahayin alqur'ani ya hada da min da kuma wahayin sunna kamar yadda hadisi ma inganta hadisin imam abu dawud da tirmidhi da wasu hadisin sahabi malik karib inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu duk duniya ta saurara lalle ni an ba ni alqur'ani da kwatankwacin alqur'ani tare da shi alqur'ani saboda ko inna wayuka guda biyu da su ne musulunci ya cika da Allah ya ce a ranar tafilin arafa bayan la'asar hajjin bankwana da Allah ya saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina
da Allah ya saukar da wannan aya ya ce a yau akmaltu menene
al-yawma akmaltu lakum dinakum
akmaltu lakum dinakum wa yau na cika muku addini
wa
atmamtu alaikum ni'mati sannan kuma na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dina sannan na yarda muku musulunci a matsayin addini so cika addinin nan da cika ni'mar duka sun kasance da menene da wahayin alqur'ani da wahayin sunna an gane wannan shi yasa babu ta yadda za a yi musuluncin musulmi ya cika matukar bai aiki da wahayin alqur'ani da wahayin sunna ba idan kana son ka san wannan hankali a kunce sai ka rubuta sannan da kake yi sannan nan dai da ita ce rukuni na biyu cikin rukunin musulunci ya kaga lokacin da ka fuskanci alqibla ai za ta karanta ikama ko wannan wadatin kida ce kafin ka shiga sallah da dangane ikaman nan daga farkon ta har karshen ta duka wahayi ne ne wahayi sunna wahayi
sunna
kana gama ikama ka ga babbar shin fida ka shiga sallah sai kuma ka shiga sallah ga dangane ka ce Allahu akbar wannan lafazi da ka karanta Allahu akbar wahayi ne na sunna ba wahayi ne na alqur'ani ba daga bakara har nasu babu lafazin Allahu akbar sai wahayi na sunna kuma ai kun ga Allahu akbar babban shi'ari ne daga cikin shi'ar ko babbar alama ce daga cikin alamomin da ake sanin musulmi da ake sani cewa lalle musulunci wani na tare da musulunci a wurin yaki za a yi kabbara kabbarin nan ranar idi lokacin sallah lokacin aikin hajji duk ana kabbaroni kana gama kabbarar harama akwai abin da ake kiransa addu'ar buɗe sallah karanta addu'ar buɗe sallah kana karanta wahayin sunna in ka gama wannan ka karanta fatiha bin umurnin ka karanta fatiha ma a cikin sallah bin umurnin ya zo ne daga wahayin sunna daga bakara har nasi babu inda aka ce musulmi ya karanta alqur'ani lokacin da yake sallah daga bakara har nasi kun fahimta abinda za a tarar alqur'ani shine a yi sallah a ba da zakka a kuma karanta alqur'ani duka akwai wannan a cikin alqur'ani akwai ba da labarin cewa annabi yana karanta alqur'ani sannan kuma yana karanta sunna amma ba wai a cikin sallah ba wannan shi yasa muhaqqiquna cikin jan bid'an qala qasu ba sa karanta alqur'ani a cikin sallah sun ce duk wanda ya kuskura ya karanta alqur'ani a sallah to yayi ya mushriki ya kafir gaskiya su ta wannan bangare makaryata ne fatattu ne amma cewa babu umurnin a karanta alqur'ani daga bakar hannu su wannan gaskiya ne amma masu irin wannan cikin jan galaka su ba su da yawa sosai duk da kuma su ne suka fi aiki da aqidan aqidancin galaka sun a wannan dai nukta ta magana karatu cikin karatun alqur'ani mabiyansu suna karanta fatiha karanta sura karanta abin da suke so amma ba su da hujja in ka riba suka ce su kawo maka aya da take mai sallah ya karanta ko fatiha ko wata sura cikin cikin sallah ba su da wannan to muna karanta fatiha da sura ko fatiha kawai a cikin wasu rak'o'in saboda wahayin sunna ya zo da haka ya zo da wannan umarni in ka gama karatun fatiha in ka karanta sura ko wani abu na ɓangaren alqur'ani na wata sura me za ka sake cewa za ka karanta wani wahayi na alqur'ani Allahu akbar haka su sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd ka sunkuya ka kama gwiwa ka sa hannayenka a gwiwa daga bakar hannu babu inda wannan lafazi na umurni ya zo ka sa hannayenka a gwiwa babu wannan ba inda za ta samu wannan sai a cikin wahayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ka kama gwiwar ka ce subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa biyadi ka karanta wannan sau uku ko ne mai kama da haka shi ma wahayin sunna ne ya zo da wannan kana ga ka ce sami Allahu liman hamidahu ka ce rabbana wa lakal hamdu duk wannan wahayi ne na sunna haka kai sujuda ka sa goshi a ƙasa sujuda ya zamanto sai goshi ya taba ƙasa wannan ma wahayi ne na sunna babu umurni daga bakar hannu da yake sujudan mai zamanto sai goshi ya taba ƙasa babu wani na fahimta a zaman farko za a karanta at-tahiyya tahiyyatu lillahi lafuzan attahiyatu lillahi ake karantawa wahayi ne na sunna ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu attahiyar karshe ka karanta allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim as-salatu ibrahim ya ruwa karshe duk wahayi ne na sunna a lokacin sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wahayi ne na sunna saboda haka ko cikin sallah da musulmi ke yi muna iya cewa kashi 90 cikin 100 ko na mai kusa da haka duk ya tabbata ne ta wuce hanya ta wahayin saboda haka Allah ya cika mana musulunci ne da wahayin alqur'ani da wahayin sunna wanda duk ya kuskura ya ce ba ruwansa da ɗaya sai ɗayan to bai ma ɗayan ba bai imani da ɗayan ba domin shi shari'a ba bukatan gudu ba ka da wani zaɓi idan ya ce ga yadda za a yi shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗi Isra'ilawa ya ce afatuminuna
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
الله يبارك في يهودا يأتي أفتؤمنون ببعض الكتاب أن رضاك بريك أي إيمان إذا ساشن للكتاب وعيهم ألا للكتاب الأنباني الكتاب أنا يلعب في التوراة يلعب في الإنجيل يلعب في القرآن yana nufin sunnar annabi ma sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wasu hadisan suka tabbatar kamar yadda ayar alqur'ani ta suratul baqara ta suratul tauba ayat 36 ita ma ta tabbatar da Allah ya ce inna iddat ash-shuhuri inda Allah
isma inna iddat ash-shuhuri inda Allah isma 10 shahran fi kitabillah
Allah ya ce adadin watanni a wurin Allah kuma a cikin littafin Allah watanni 12 littafin Allah nan ba ya zai tafasara shi da alqur'ani domin a cikin alqur'ani daga bangaren har nasi suna wata ɗaya ne kawai ramadan watan 9 amma babu sunan watan 10 watan shawwal babu sunan watan 11 watan zulqa'ada babu sunan watan 12 watan zulhijja babu sunan watan 1 watan almuharram babu sunan watan 2 watan safar babu sunan watan 3 watan rabi'ul awwal babu sunan watan 4 watan rabi'ul akhir babu sunan watan 5 watan juma'adul ula babu sunan watan 6 watan jumadal akira babu sunan watan 7 watan rajab babu sunan watan sha'ban watan 8 watan sha'ban sai watan ramadan kawai amma a cikin wahayin hadisi duk an lissafta mana wannan watan ne sun zo kuma bai kamata ka fassara kitabullahi anan da lahul mahfuz ba domin lawul mahfuz kamar yadda mahaqqiqun suka ce sai Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah kamar da yazo cikin littafin sa kitabur radd al-mantiqiyyin babu mai iya karanta lawul mahfuz sai Allah shi kadan sa ko mala'iku ba su da wannan shi idan ka fassara kitabullahi da cewa ana nufin lawul mahfuz mai to kar ka manta ba don Allah ya ce watanni 12 ne cikin littafin Allah tun ranar da Allah ya ce samai da ƙasa sai ya ce minha arba'atun daga cikin 12 nan akwai 4 da aka haramta muku yin yaƙi cikin su zalika dinul qayyim wannan shine ingantaccen addini fala tazlimu fihinna amfusakun kada ku zalunci kawunan ku cikin su kada sai aka ce akwai watanni hudu watanni hudun nan an haranta muku yin yaki a cikin su mun ka san ba duka mu ba wanda yake zai iya karanta lawul ma'ruf bil jinaya san wannan watanni an fahimta idan mun fassara kitabul lahi da lawul ma'ruf wato kamar muna cewa Allah ya kallafa mana abin da bamu da ikon mu aiwatar alhali kuma Allah ta la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha babu ta yadda za a yi a kallafa mana a ce kowa yanzu sai ya je da dai lawul ma'ruf da bintika akwai watanni goma sha biyu kuma cikin watanni goma sha biyun nan akwai watanni guda hudu watanni hudun nan an haramta mana yaƙi a cikin sa kar mu za ku kura mu zalunci kawunan mu mai yaƙi cikin wannan watanni Allah ba zai yi wannan ba saboda haka dole ka nemi me ake nufi da kitabullah a nan duk bincikenka za ka dawo ne akan cewa abin nufi kitabullahi wahayin hadisi domin a cikin wahayin hadisi ne kamar da nace watannin nan goma sha biyu aka faɗi sunayen a cikin wahayin hadisi ne da Imam al-Bukhari da Imam Muslim da wasu malaman hadisi suka rawaito cikin hadisi abin nan Abu Bakr al-Thaqafi da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين الجماد بين الجمادى وشعبان kun ji rasu wahayi annabi yace az-zamanu qad istadara halin da muke ciki din nan yau zamani wato tanne goma sha biyu sun sake dawowa zamani ya sake dawowa kamar yadda tun ranar da Allah madaukin sarki ya halicci sammai da ƙasa annabi yace as-sanatu 12 shahra shekara wata goma sha biyu ne shekara wata goma sha biyu minna arba'atun hurum cikin watanni goma sha biyu din nan akwai watanni guda hudu da aka haramta yaƙi cikin su su waɗannan watanni hudu uku daga cikin su a jere suke annabi sai da safta yace zul qada wa zul hijja wal muharram watan goma sha daya da watan goma sha biyu da watan daya kaga suna jere sai yace kuma wa rajabul dabi da kuma watan rajab nan والذي بين جمادى وشعبان wanda yake tsakanin wato jumada tsaniya ko jumada al-akhira da kuma watan sha'ban rajab shine watan bakwai watan bakwai na tsakanin watan shida wanda shine jumada al-akhira da kuma watan takwas wanda shine sha'ban yanzu kun fahimci cewa kitabullahi da ake nufi a cikin surat tauba ana nufi ne wahayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai Allah ya ce mai alarma man arba'a
huwa anuba innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra
na'am Allah madaukakin sarki ya ce man arba anhu duk wani wanda ya kauda kai annahu gabarin wannan zikiri da Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikirin da muka ce yana nufin wayin alqurani da wahayin sunna falam yu'min bihi bai imani da wannan zikiri ba fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra lalle shi a ranar kiyama za ka same shi yana ɗauke da kayan zunubi mai nauyin gaske ai hamlan thaqilan min al-ithm za ka tarar da shi yana ɗauke da kaya na zunubi mai tsananin nauyi yana cikin wahala da zufa da gajiya kuma babu ta yadda za a yi sauki sai lokacin da Allah ya ga dama نعم الله يجعل خالدين
فيه خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا
نعم الله يجعل خالدين فيه suna ba su da goma cikin wato cikin wannan azaba na da kun kaya mai nauyi da shi karfin su kuma ba da mansu wani yana zai fito ya haka an ce ya hamilu yana daukan wizirin wani kayan zunubi mai nauyi sai kuma aka ce galibi na fiye suna masu da goma cikin wannan daukan kaya an fara da singular kuma aka kawo plural duka daidai ne wannan yana daga cikin balagar larabci da balagar alqur'ani domin man idan ka dubi lafazinsa mufradi ne amma ta ma'anar ka tana daukan mufradi tana daukan me tana daukan jami da aka ce khalidina wannan bi itibar ma'ana man من أعرض عنه أي عن هذا الذكر لكما أكت يحمل يوم القيامة ننكما اعتبارا بلبن من ذو مفردين أنجاني ثم ديت ألبا علمي سوفم فانشي أبن المكيد وفاء لهم يوم القيامة هملا أي وبئس الهمل هذا الهمل وتونم مون الأمل لو كان كايا ما يسألن النوي وأن النوي ينسي ذات شيء إرين كرفين دو اللي لو في شيء تيد الشيء سبو لك حاقورة عذابة ونم عذابة kasancewan ta azaba ta daukan wannan kaya mai tsananin nauyi kai wannan azaba ta munan kamar kai ne tsaye daga cikin mu ana a ce zai ya dauki dutsen jalin gurna kuma dole sai dauka ai kaga dai akwai matsala kuma zai dauka ba zai karkare ba ba zai dai nauyin da ya kawai zai ci amma dole sai ya dauka ya nauyin gurna duk wani wanda ya kafircewa zikirin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ko sunna to zunubansa sun kai sun kawo nauyinsu ya kai ya kawo kuma dolensa sai an dora masa su a cikin wani lokaci a ranar kiyama sai ya sha wannan azaba Allah ya ce wannan azaba ta baci himlan din nan tamyiz ne tamyiz ne wanda yake mufassirin da zamir fi sa'a ay sa'a huwa ay sa'a hadha al-himd huwa inna wato bamir ne wanda zai koma zuwa ga al-himd din wal maqsud bi zamm mahzusun to wanda aka kebance da zargi anan ba an bace shi ba taqdiruhu bi zuruhu wannan zunubi nasu ya baci wannan zunubi nasu da irin nauyi da zai samarwa wanda ya aikata zulubin wannan ya bata kyau labarin zulubin an shafe shi kuma wallahu lil bayan sa'a lahum lahum lam inna ana kiran salamul bayan wa yubdal min yawmil qiyama kuma ana musanya shi da ranar kiyama wato sa'a lahum ya munana gare su a ranar kiyama a ce za su fada cikin wannan azaba na'am
yawma yunfaqu fis-suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin furqa
yaushe ne masu bijirewa wa'in Allah madaukakin sarki za su dauki zunubansu masu tsananin nauyi muka ce ranar kiyama to gashi Allah ya fassara mana ita yawmal munfaqu fis-suri ranar da ake busa cikin kaho al-qarnul ay fil-qarni kenan fis-suri ay fil-qarni ake busa wa nafkata tsaniya busa ta biyu akwai busa domin a mutu gaba daya akwai busa domin a tashi gaba daya to Allah ya ce wannan rana mai nuni wa rashul mujrimin ayat kafiri za mu taro kafirai za mu tada su daga kaburburan su mu kai su filin tsayuwa kowa dole sai zo yawma'izin a wannan rana zo ka'ida mun kuna nan jajaye a yunuhu ma sawadu juhin da kuma bakin fuska tare da su kowa zai tashi wato mujrimi ba mutumin kirki ba zai tashi da bakin fuska tare da kuma jan ido cikin tashin hankali na'am
ya tafafuna bainahum إلا تستم إلا عشرة
إذا سكتاشي سكتردى ونن أذاب مرئيك أورا مدنوي لا ترى من غافر رانا أبو بوالي بادائي كم ولا لوجه سكشاء ما كبري ذي سمن كدس سبو لهذا لا سفارة أم مدينة wannan ya tambayi wannan na kusa da shi a hankali ne kan zaman da muka yi kabari kan kwana nawa muka yi ne saboda tashin hankali da suka shiga suka samu karar samu kansu Allah ya ce yatakafatuna bainahum ai abinnan yatasaruna ai abinnan yaqtibuna aswatahum wa yuqbi'unaha lima lahiqahum min al-uqb wal-hawd wanda suna sirranta wa junansu suna magana da hankali hankali ga junansu suna tambayar junansu wai kwana nawa muka yi ne nawa muka zauna a kabarin nan namu ne da muka tashi yanzu ta takafatuna bainahum an kun menene aka ce illa bistum illa ashara sashen zai rika tambayan sashi nawa muka zanna ne sun sai su ba wa junansu an zar su ce ai na garman da muka yi babu wuce kwana goma saboda sun ga wani irin bala'i da ya ninka irin bala'i da suka tarar a ra'abin nan a zaman su na kawai ya zanne ba ai ashirar min al-layli bi ayyamiha ashirar nana nufin abin nan ashirar min al-layali domin da ashirar min al-ayyam ne sai a ce abin nan ashiratan min al-ayyam saboda haka nan an rinjayar da dare a kan yini kuma wannan shi ne asali tunda dare dama shi ne farko an fahimci yanzu yanzu muna asaba na ka tambaye ka yau menene yanzu nan menene asabar za ka ci abinnan ladi ladi za ka ce na saboda muna jirin ladi jirin nan shi ne farko shi ne kuma zamani mai fara shiga cikin zamunna ko zamani da muke da shi na awa 20 da dare da yi to za ku ba junansu amsa a tashin farko su ce ai kamar kwana goma ne kwana goma ne kwana goma ne Allah ba da tsantar ki sai ce ne nanu alamu ko
na nanu alamu bima yaquluna in yaqulu amsaluhum qariqatan alladhistum illa yawma
to Allah ya ce sai wanda ya fi su sanin menene ma'ana rashin sanin ma abin da yake yi shi kam a wurin za ga abin da zai Allah ya ce na zo ala wa ma ya kulu ko muka san abin da za su yi ta faɗa don ba wani wanda zai san zai faɗi hakika a kiɗi ne suke sun manta da wahalun da suka sha a kabari don sun fuskanci wani babban wahala sun fuskanci wata babbar azaba Allah ya ce mu kaɗai muke sanin abin da za su ce ni zalika cikin wannan ai ne saka makalu abinda suke fara din nan ba haka bane wani daga cikin su ya zauna a kabari miliyan daya wani kusan haka wani shekaru dubbai dubu goma wani shekara dari ko dari biyar wani wata daya ba abin da babu amma ga shi suna cewa wai kwana goma to amma babban ma wanda yafi kowanne ne shirme da Allah ya kira shi da wani ya kulu amsalhu wato wanda yafi su shirme gaba daya ne ba amsalhu wanda yafi su wayewa ba ko da yafi bani abin da ya kamata amma yanzu abin izu ya kulu amsalhu lokacin da wanda yafi su shirme zai ce ai illa bisum illa yawman gaskiya lamari kai ai ba magana kwana goma ai ba wuce kawai kwana ɗaya muka zanna ba mai ina kwana goma ba mu kai kwana goma ba to wannan shi yafi kowanne ne ba shi da cikin amma dai Allah madaukakin sarki shi ya san hakikanin yadda kowanne ne daga cikin su ya zauna ya san kidanyar zaman kowa cikin kabarinsa ta na'am na'am malai yace yastaqilluna rufahum fil qabr jiddan wanda suna karanta zaman da suka yi a kabari sosai ai lima yu'ayyunahu fil akhirati min awaliha saboda abinda suke gani a lahira na abubuwan ban tsoro da ke cikinta وهكذا جاء التأكيد هكذا كما بيبير مجال هو تأكيد يزو بأن أتباع ذكر الله سوى ما سبب ذكر الله وهو القرآن وأن معنى ذكر الله أنا جماله أنا نفن القرآن أو أحكام الله هو ما أنا نفن هكون شيء هكون شيء الله كوني هكون شيء الله ذكريني جدي أنا فتر ذكري ده والنام فسر الله ليه والإسلام أنا فسر ذكري إن الله ما دمت إني مسلمتي هو الطريق الصال والحمد الخفيف واتو إدي لمنتو سئيي ما تخاطر شيء وذكري إن الله نموك شيء وهي وهي إن الله فسر دموك رأيكين ko suke kafircewa hukunci hukunci Allah ko suke kafircewa musulunci idan ya zamanto kayan da za a tsora musu nauyinsa ya kai nauyi to su kuma akasin su ba wanda suka yi imani da zikirin su kuma akasin wannan za a samu an fahimta za su sake ba wani kaya mai nauyi za su ɗauka ba su da wani zunubai na a zo a gani wanda yake bai wahal da su wanda zai wahal da su wurin ɗauka shine mare yake cewa huwa tariqu salu wal himlu al khafif ko al hamlu al khafif ko al himlu kaya kaya mai sauki ko nauyin kaya mai sauki hanya mai sauki da kuma dan kaya kadan da za a dauka wal nirafu anhu ittiba'un lil tariq al wa'i duk karkata ga hanyar gaskiya hanyar imani da alqur'ani da sunna hanyar imani da wa'i abin nan wahayi daga Allah zuwa ga manzonsa ittiba'un lil tariq al wa'i ana kiran sa bin hanya mai tsananin wahalar bi hanya cikin kurzu bai hanya ga gangara ga hawa ga wane ne ga matsi ga tsakuwa suna sukan kamar mutum da wane ne da sauran al tariq al wa'i ga hanya mai tsananin bi as'ab mai wahala والحمل الثقيل تكون كايا من ران النوي في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة ما لن يتلي من هذا اللغة تكون ولغة تلاي تسمى طيانا لا متاسر جاهم أجل الله أسأل لك ثم تقدم في بيان موضوع السورة ثم تقدم با ثم با ثم وهناك لذا نظام متاسر وان بلد
Alhamdulillah.
Nan menene wani bayani ne yake? Masu wannan gidajen abin nan sun ce a sanar da su, a sanar ko lokacin da suke sa tafsiri. Suka ce haske FM TV da FM radio 11:12 na safe kenan. Ah, sai kuma TV karfe 8 zuwa 9 na dare. Wannan kuma fa. Aha. NTA 10 da rabi zuwa nawa? Zuwa 11 da rabi ko na safi. Haka? AM. Na dare ne? Ta. To. Facebook na NTA ko? Suna nan za a samu karatun duk lokacin da ake bukata. Kuma kuma har da wurin sarrafa tun da abin nan lokacin. Ba kun sanar da kuma. To alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.